أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وبعيدنا وشفيعنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بين الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka, ɗan uwana musulmi, ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
barakatuh. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ni'imta mu da haɗuwa da ku a wannan bigire mai albarka, baitul mubarakillah, masjidun nur da ke nan birnin tarayya Abuja. A wannan yammaci ta juma'a, daren asabat 25 ga watan Dhulqa'ada shekara ta 1446 ta hijiran mayakin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wadda kuma ta dace da 23 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya. Bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki, ina kuma godiya ga jagorori na gudanarwa da jagorori na sallah da ibada a wannan masallaci mai albarka, wanda ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyi na yaɗa addinin musulunci da kuma ci gaban harkokinsa a wannan ƙasa baki ɗaya. Wannan masallaci ya zama matattara na alkhairi da ma'abota alkhairi da ayyukan alkhairi. Allah ya tara mu akan ayyukan alkhairi kuma ya yi sakayya da alkhairi ga dukkan wanda yake da hannu a cikin gudanarwa, sawa'un na karantarwa ko na aikace-aikace a wannan cibiya. Lokacin da muka yi karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma, muka yi tafsirin suratul Fatiha, mun faɗi wani abu da aka yi wa laƙabi da sirrin Fatiha, wanda mun ciro shi ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Abu Sa'id al-Khudri, wanda yake cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, na yadda suratul Fatiha ta bada mamaki ga sahabbai da kuma duk waɗanda suka biyo bayansu akan yadda ta yi magani, magani kuma da tasirin wanda ya karanta ta ba da tasirin wanda aka karantawa ba. Saboda galibi magani da Al-Qur'ani yakan yi tasiri ne idan akwai alaƙa tsakanin karantawar da wanda aka karantawa. To sai aka samu Abu Sa'id al-Khudri ya karanta Fatiha ya yi ruqya da ita wa mutumin da ba musulmi ba. Mutumin da ba musulmin ba kuma ba mutumin kirki ba. Duka abubuwa biyun sun haɗu. Amma kuma wannan sura ta yi masa magani, magani na ban mamaki. Wanda da suka dawo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari sai ce wa ma yudrika annaha ruqya. Wa ya gaya maka suratul Fatiha tana magani? Wannan cewa da ya masa wa ya gaya maka ashe nuna tana da wani sirri da ba kowa ke iya ganowa ba. Shi kuma haka kawai Allah ya darsa masa cewa ya karanta suratul Fatiha. To wannan yasa muka fafadi maganganu na malamai da magabata akan abun mamaki da suratul Fatiha take yi wajen jinya ta kowane irin cuta idan ya rikitar, ko ciwo idan ya rikitar, ko al'amari idan ya rikice. Idan ka ɗauki suratul Fatiha kai ta karanta ta kadai, innaha ruqya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, magani ce, magani ce, kuma Al-Qur'ani gaba ɗayansa ma magani ne. To amma suratul Fatiha kaunuha afdalu suratin fil Qur'an, ita ce sura da tafi kowace sura Al-Qur'ani daraja, don haka za ta fi yin magani sama da ko ina a cikin Al-Qur'ani. To a cikin tafsirin sai muka yi tafsiri na rana guda akan bismillah kadai. To shine sai wani daga cikin ma'abota wannan masallacin sai ce shi yana so don Allah ya ji daɗin kuma ya gwada amfani da suratul Fatiha, kuma ta bashi mamaki akan wani mai ciwon kansa wanda sun gama iya abinda za su iya, an ce musu sai dai su miƙa wuya su jira mutuwarsa. Ya ɗauki suratul Fatiha bayan ya kira ni ya ce ya za su yi. Na ce kawai ku ta karanta suratul Fatiha, in dai kowa ya ce ya gagara to Allah bai gagara ba. Na ce ku ta karanta suratul Fatiha. Na ce mishi kai ka karanta, ka ba wani ya karanta, ka ba wani ya karanta, duk yawan mutumin da kake masa kyakkyawan zato ka ba shi a cikin ruwa ka ce ka karanta masa suratul Fatiha. In za ka iya ka yi mutum 70 yayi tai yayi tai yayi tai yayi tai yayi dan ruwan zamzam dinsa karanta mu suratul Fatiha sai ai. A ƙarshe nace ka ba wa shine jiya shi ma ya karanta ya sha. Kawai shine yace mun an je an gwada an samu ya warke ba ciwon gaba daya. Nace mishi wannan ai ba wani abu mamaki bane akan suratul Fatiha. To shine yace shi dan Allah yana so a kuma yin magana amma akan irin wannan, amma akan bismillah, saboda ya ji dogon bayanin da muka yi akan tafsirin bismillah da abinda ita ma bismillah ta kunsa, saboda falalarta tana da alaka da falalar ita Fatihar gaba daya. Saboda a wurin malaman fiqhu da yawa da malaman qira'a da yawa, ita ce ayar farko a Al-Qur'ani, kuma ita ce ayar farko a suratul Fatiha. Shi yasa kana buɗe Al-Qur'ani inda Qur'anin nan na kira'ar kufiyun ne zaka ga bismillahir rahmanir rahim sai zaka fara gani sai kaga an sa aya daya to haka kuma yake a masabar Imam Shafi'i bismillah duk wanda ya karanta Fatiha bai karanta bismillah ba to ya karanta aya 6 ne don haka Fatiha ba ta cika ba saboda suna kirdata a matsayin ita ce ayar farko a suratul Fatiha wani bangare ne na darajar suratul Fatiha din kuma sai ta zama ita ce mabudin darajar suratul Fatiha ma tunda ita ce ta farko wannan dalilin ne yasa ma ko malaman da basu kirdata a matsayin aya daga cikin suratul Fatiha ba suna kai kawo ne a tsakanin shin aya ce ita a cikin kowace sura ko kuma aya ce mai zaman kanta a cikin alqur'ani wannan dai duka don ya nuna maka darajar wannan wato suna na Allah da ake ce masa albasmala wanda take nuna isharin musulmi akan duk abin da zai iya fara shi da neman albarkar sunan Allah a ciki Bismillahir Rahmanir Rahim tunda ba tafsiri zamu yi ba kowa ya san ma'anar ta shine da sunan Allah mai rahama mai jinƙa a takaice ke da wajen fassarawa wannan da sunan Allah din sai ba a faɗi menene da sunan Allah ba saboda ya zama za ta iya shiga cikin komai na rayuwa idan na ce komai ina nufin komai na aiki da ake yi da gaba da furucin da ake zance da shi da harshe da kuma ma abinda za a iya kudurtawa a zuci ya zama da sunan Allah aka fara shi don haka sai Allah ya ladabtar da mu da albarkar sunansa cewa duk abinda za mu fara mufara da ambaton sunansa saboda sunansa cike yake da albarka wannan albarkar muke nema ta shafi dukkan abin da zamu aikata tabarakasmu rabbik Allah ce albarkatun sunan ubangijinka sun yi yawa sunan Allah shine mafi darajar suna shi yasa yace sabbih isma rabbikal a'la sunan ubangijinka shine mafi daukaka ولله الاسماء الحسنى سنن الله kuma sune mafi kyau to haka da siffar kyau da siffar girma da daraja da siffar albarka duk sun tabbata a cikin sunan Allah to idan mutum ya zama wannan sunan Allah din da shi zai fara abu kuma ya nemi Allah din ya sa baki a cikin wannan abun da albarkar sunansa ai ka san ba za ka iya kiyasta darajar duk abin da aka fara shi da wannan sunan ba gurgudun yadda sunan yake da daraja gurgudun yadda wannan darajar zai za ta shafi abin da duk aka fara da shi don haka shine ismu rabbikal a'la wannan al'a'la din ko ya zama sifa ce ta alism ko sifa ce ta arab duka kuma ɗaya ne ko kuma ya zama saboda tsarkin da sunan yake da shi da yake sabbih isma rabbik ka tsarkake sunan ubangijinka don haka sunansa suna ne mai tsarki don haka duk abin da kake nema ya yi tsarki a cikin aiki zaka fara gwama shi da sunan Allah a ciki sannan duk abin da kake so idan ka fara shi ya fara da albarka sannan tsakiyarsa a cikin aiki ya zama mai albarka sannan bayan ka gama yayi albarka to wannan kuma babu kamar sunan Allah tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita sannan kuma sunan ubangijinka shine suna mai kyau duk abin da in ka fara kyau ai zaka nemi abinda duk zaka yi ya zama
bayan ka gama yayi kyau gare ka yayi kyau ga wanda ya gani to kuma ubangijin ka shine sahibul asma'il husna ma abocin sunaye masu kyau walillahi alasma'ul husna wanda kake so kai na farko wajen ka samu damar da zaka iya yi don duk zaka iya ba sai idan Allah ya yarda walau sha Allahu ma fa'alu duk abin da kaga an yi duniya idan Allah bai so ba za a iya yi ba sannan kuma kana bukatar Allah ya sa hannunsa da albarkar sunansa a ciki ta yadda idan ka fara zaka iya gamawa sannan idan ka gama kuma yayi amfani wannan duka yana daga cikin abin da ake dosana na albarkar Allah da yasa aka ladabtar da musulmi idan za su fara abu su fara da bismillah shi yasa malamai suka ce wannan bismillah kamar kyauta ce Allah ya yi mana irin kyautar da Allah madaukakin sarki ya tsallake al'ummomin baya Allah bai musu irin wannan kyautar ba sai waɗanda Allah ya ga dama al-imam ibn kasir a cikin muqaddimar sa ta tafsir suratul fatiha a wajen tafsirin bismillah yayi babi akan falalar bismillah to a ciki ya kawo hadisi da athar waɗansu su basu inganta ba ta fuskar isnadi daga cikin su akwai wanda ke nuna cewa bismillah banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ba wa ita in banda annabi Sulaiman dan annabi Dawud kamar yadda zamu ji a gaba yadda Allah madaukakin sarki sa annabi Sulaiman ya rubuta ta waɗansu kuma suna gani tun dama da bismillah ake komi kuma da bismillah dukkan annabawa suka yi aiki sawa'un ƴan baya sun yi aiki da ita ko ƴan baya ba su yi aiki da ita ba ya ishe ka falalarta a ce maka farkon wahayin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma gare shi da wannan al'umma shine a gaya masa cewa yayi karatu da sunan ubangiji iqra bismi rabbik ma'anar sa iqra bismillah don haka farkon wahayin alqur'ani idan ka zo karantawa farkon ayar bismillahir rahmanir rahim sannan a farkon wahayi kuma iqra bismi rabbik duk dai don ka nuna maka darajar da sunan Allah madaukakin sarki yake da ita wadda ba za ka iya kwatanta ta ba da darajar sunan kowa da sunan komi saboda abinda ke kunshi a cikinta na sirrin ma'ana kaga Allah ya goye suna yanda su suka fi kowane suna girma daga cikin sunayensa a jere ya fara da Allah sai Ar-Rahman sai Ar-Rahim waɗannan sunaye Ar-Rahmanur Rahim ai duk bayan sunan Allah ismul jalala babu wani sunan da yake zuwa bayan su sai wannan shi yasa annabi bismillah aka fara jerawa da su a farkon Fatiha alhamdulillah aya ta biyu kuma Ar-Rahman Ar-Rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa Ar-Rahman Ar-Rahim saka waɗannan sunaye da su suka fi girma wajen cikan suna da siffa ta Allah madaukakin sarki sai zama da su aka fara jingina sunayen da suke jikin sunan Allah inda ba haka ba Allah yana iya cewa bismillah al-hakimul alim bismillah al-ali al-azim amma sai dauke ar-rahman ar-rahim saboda babu wani suna a cikin sunayen Allah yadda suke jere da suka fi girma kaman waɗannan shi yasa ma aka samu malamai suka yi tattaunawa akan shin wani suna ne ismullahi al-a'la shin suna ne mufrad ko suna ne murakkab wani suka ce suna ne mufrad shine kuwa Allah wani suka ce suna ne murakkab shine Ar-Rahman Ar-Rahim tare duk wanda bai dauki Allahu ba to sai dai dauki suna guda biyu ko dauki Ar-Rahman Ar-Rahim ko dauki Al-Hayyul Qayyum ko dauki Dhul Jalali wal Ikram amma dai zancen da yafi daraja zancen da yafi girma shine sunan Allah mafi girma shine Allah shi yasa Allah ya fara da shi bismillah kuma shi yasa sai ya maida sauran sunayen sai su zama kamar sifa ce ga shi Allah suna Allah yana jingina shi a jikin Allah amma Allah baya taba jingina Allah a jikin wani suna huwa Allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allah alladhi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هذا بك سيزمع الله شيني فرقه ثورانكم سيدي أجنك ناسو قريشي أما بازاء شيء الرحمن هو الله سيدي الله هو الرحمن to wannan sunan na Allah suna ne da girman sa wato da albarkar sa ya cika ta yadda ba abin da kake nema kamar sa kuma ka samu kuma Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana saboda wani sirrin da Allah yake so mu samu wannan sirri shine yake cikin duk abin da zaka fara na addini kana bukatar ya zama ka fara shi da ikhlasi saboda Allah to cewanka bismillah sai ya tunatar da kai ka fara da ikhlasi shi ko Allah duk abin da zaka yi masa fa'budillaha mukhlishal lahuddin to idan kace bismillah baka ji sunan kowa ba sai shi sai dai ai idafan sunan sa akan sunan sa sai dai a jingina sunan sa akan sunan sa wannan ya nuna maka kafara da sunan Allah kuma ka tsarkake Allah shi kadai sai ya zama yuzakkiruka al-ikhlas nabi kuma shine saboda ka nemo yardar Allah da izinin sa akan kafara don akwai abu da yawa da zaka ce zaka yi amma ba dole ka samu damar yi ba akwai abin da mutum zai yi sha'awar yayi amma wahila bainahum wa bain ma yashtahu sai kai niyyar zaka yi sai Allah ya kawo shamaki ya hana ka ba zaka samu kai ba ai akwai wanda kalmar shahada ma yana so ya fada amma idan Allah madaukakin sarki bai so yayi ba ba zai iya fadar ta ba shi yasa akwai mutane da yawa da za su iya wato su yi ta wasa da neman shiga musulunci har sai sun ga za su mutu sannan kuma sai su ce a lokacin ne qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum sai zama Allah ya hana su to in har Allah zai iya hana kalmar shahada ma ba kowa zai samu ba rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin da yawa ana iya samun kafiri ya ce da ma shi musulmi ne mana amma wama kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah sai wanda Allah ya yarda to haka neman sunan Allah a cikin abu yasa Allah ya yarda kai abu sawa'un addini ne ko wani aiki ne na cikin rayuwa wanda kake bukata don amfanin kanka ba za ka iya samar wa kanka wani abu na amfani ko ka tunkuɗe wa kanka wani abu na cutarwa ba sai da sunan Allah sai da izinin Allah to albarkar sunan Allah a cikin in za ka fara abu shine bayan ka nemi ikhlasi a ciki shine ka samu damar kamayin sannan bayan wannan shine idan ka fara ka iya karasawa akwai abu da yawa da aka fara amma ba a gama ba ayyuka da yawa mutane sun fara amma sun jika ne ba su karasa ba abubuwa da yawa mutane sun yi sha'awar a ce da sun ga karewar sa a idon su amma sai dai wani ya karasa to albarkar sunan Allah a cikin abu shine ka samu idan ka fara ka kammala abu na hudu shine idan ka samu ka kammalan yayi maka amfani akwai abu da yawa da mutum ya samu ya gama amma sai wani ne zai ci amfanin abu wannan abun dukiya ce wannan abun ilimi ne ai akwai da yawa daga cikin ilimi da mutum ya karanta shi bai taba amfani da shi ba sai ya karantar da wani shi kuma sai ya je ya fishi fahimta ko ya fishi aiki farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu sannan akwai hadisi da yawa, akwai aya da yawa da wani zai karantar da almajirinsa ko ya faɗa wurin wa'azi shi bai taɓa yin aiki da shi ba, amma sai wani ya riga shi ya aikata. To albarkar bismillah ita ce ta sa bayan ka samu ka'i da abun kai kuma abun ya maka amfani. Sannan kuma albarka ta biyar ita ce ka samu ka fara da ikhlasi, ka samu ka fara, ka samu ka ci gaba, ka gama, sannan kuma ka samu ya maka amfani shi ne ka samu Allah ya karɓa. Akwai abun da za ka yi kuma ya maka amfani, amma amfanin a nan duniya ne, amma a wurin Allah ba zai maka amfanin komai ba. To ka samu Allah ya karɓa har ya yi maka amfani. To wannan shi ne sirrin da ya sa ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi a duniyar nan, sawa'un yana da alaƙa da addini ko yana da alaƙa da rayuwa, to shi da bismillah yake farawa. Saboda ya gano wannan sirrin, kuma shi ne sirrin cin nasarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ya fara na alheri sai da ya gama, kuma duk abin da ya yi niyya na mission ɗinsa sai da Allah ya sa masa albarka a ciki, saboda albarkar sunan Allah ya rike. Kuma wannan gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koye shi ko ya bayar da shi wa mutanen gidansa kaɗai ba, namu ne duka al'ummarsa. Kowa ya ci gajiyar wannan albarka ta cikin sunan Allah, dukkan abin da za mu aikata a rayuwa mu fara shi da ƙudurin sunan Allah a cikin zuci, mu fara shi da ambaton sunan Allah a harshe, sannan mu aikata shi da sunan Allah a gaɓoɓinmu. Wannan shi ne sirrin amfanin fatiha a wurinmu, a yi bismillah a wurinmu, ba kawai mu riƙa karanta ta muna wuce ta kawai, za ka hau keke ka ce bismillah, za ka ci abinci ka ce bismillah, ka ƙudurta wannan a cikin zuciyarka cewa akwai fa wani wato sirrin albarka da ke da baibaye da wannan suna wanda ake nema ka ci amfaninsa. Yi ƙoƙarin duk yadda za ka yi ka ci moriyar wannan albarkar kafin farawa, yayin farawa, sannan a cikin aikin, sannan bayan ka kammala, sannan kuma bayan ka je ka samu Allah da wannan aikin. Ka lura ayyukan da muke yi a rayuwa, akwai ayyukan da idan dai ba don bismillah ba to ba sa da wani amfani gare mu daga an mutu. Ayyukan da duk ɗan adam yake yi wanda ake ce musu al'ada, ayyukan da suka shafi rayuwa, ci da sha, tafiya, bacci, hutawa, yin magana, sa tufafi, shiga gida, fita zuwa kasuwa, hawa abun hawa, duk waɗannan abubuwa ne na al'ada wanda kuma da su muke rayuwa, kuma muna yin su sama da yanda muke yin ibada ma. Saboda awoyin da kake sallah da awoyin da kake duk shiga shikan musulunci in ka tara su, al'adat nan su suka cika rayuwarka, waɗancan ɗan kaɗan ne. To yaya za ka yi wannan time ɗin da kake ci a cikin 24 hours su yi maka amfani ya zama su ma sun shiga cikin scalinka na mizani idan ka je wajen Allah? Shi ne dukkan su ka fara su da sunan Allah. Na fata an fahimta. Kana yin wannan to zai sa tafiyarka idan da sunan Allah kake yi, maganarka idan da sunan Allah za ka yi, baccinka idan da sunan Allah, ballantana abubuwan da kai ne ma za ka amfana da su, ba wai hutu ba ne, a bukatar ka ce ta amfaninka, kai za ka ji daɗin kai kaɗanka, su ma fara da sunan Allah, sai ka ga Allah ya sa albarkar abun sai ya zama an sa maka shi a cikin sikelinka, inda ake sa sallah da azumi da tasbihi da hailala. Amma idan ba haka ba to asara za ta yi mana yawa ba. Albarkar sunan Allah ita za ta sa al'ada ta zama ibada. Bismillah tana da matsaloli da yawa da malamai suke tattaunawa a kanta, da yawa daga cikinsu mun faɗa a cikin tafsir ba sai na maimaita ba. Kaɗan daga cikinsu shi ne fa'idar da malamai suka bayar cewa bismillahirrahmanirrahim ɗin nan kamar yadda ka ji ta maimaito a cikin Al-Qur'ani sau 114 an raba ta a jikin kowace sura in banda suratul bara'a to ta 114 ita ce wadda take cikin aya a cikin suratul naml innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai fara rubuta ta ba sai da aka saukar masa da wannan surar kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lam yaktub bismillahir rahmanir rahim hatta nazalat suratul naml sannan kuma umarni da Allah madaukakin sarki ya fara a cikin alqur'ani shine lokacin da aka fara saukar da alqur'ani shine ayi karatu da bismillah iqra bismi rabbik sannan kuma sai mas'alar da malamai suka yi sabani dangane da bismillah zuwa maganganu guda biyar wadan suka ce aya ce mai zaman kanta wasu suka ce aya ce a farkon suratul fatiha wadansu suka ce aya ce a farkon kowace sura wadansu kuma shine masabar malikiya suka ce ba aya bace ita a cikin alqur'ani ana karanta ta ne don neman albarka da ita ko a wajen karatun alqur'ani ko ba a wajen karatun alqur'ani ba don haka wanda ta zama aya ita ce kadai ta cikin suratul naml din nan amma sauran da ake bude sura da su ba aya bace amma zancen da yafi rinjaye shine cewa bismillahir rahmanir rahim ayatun mustaqillatun fil qur'an tuftahu biha jami'us suwar aya ce mai zaman kanta haka Allah ya saukar da ita kuma kowace sura idan Allah zai saukar sai ayi bismillah amma ba a kirga ta a matsayin ita ma aya din ce a ciki ba shi yasa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an saukar mun da wata sura mai aya 30 da yazo karantawa sai aka ji yayi bismillah kuma ya karanta tabarakallazi biyadihil mulk sai aka kirga ga aya 30 in ka hada hadda bismillah kaga 31 kenan to tunda yace mai aya 30 sai aka gane ashe ita ba aya bace a surori sannan ya ce jiya an saukar mun da sura mai aya 3 da yazo karantarwa sai karanta inna a'tainakal kautsar kuma ita aya 3 ne da ita kaga inda bismillah ayat ta ce da sai ta zama aya 4 to shi yasa suka ce zancen da yafi rinjaye shine aya ce mai zaman kanta amma ana bude kowace sura ta alqur'ani da ita kuma ana bude ta ne wato da ijma'in malaman karatun alqur'ani a kowace sura wujuban in banda suratul tauba wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha amma ita suratul tauba da kuma ita ce ba a mata bismillah sai dai idan ba ayar farko zaka fara ba amma in zaka fara daga tsakiyarta ko zaka fara daga tsakiyar kowace sura nan kuma bismillah ta zama an baka zabi ko ka fara da bismillah ko kuma kar ka fara da bismillah duk da dai wannan a tariqa shatibiyya ne a tariqa tayyiba kawai zaka fara da bismillah ko ina ne inda ba farkon suratul tauba ba ko da tsakiyar suratul tauba zaka karanta to dole wannan sai ka fara da bismillah bismillah tana da hukunce da yawa a na fiqhu wannan shi kuma ba za mu shige shi ba saboda yana cikin bayanan da muka yi a abin nan hadisin da ke magana akan bismillah a cikin sharhin al-muharrar fil hadith to ina da ina ne ya kamata mu nemi albarkar bismillah annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka bibiye shi zaka ga kowane abu nasa akwai bismillah a ciki to nayi kokarin ciro mana misalai daga cikin su guda 20 inda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi shi da bismillah yake farawa abu na farko shine karatun alqur'ani wannan kan afili yake saboda ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma hadisan da muka faɗa cewa idan zai karanta alqur'ani sai ya fara bismillah wuri na biyu shine a wajen rubutu kamar yadda muka ji takardar annabi Sulaiman zuwa sarauniyar Saba ai rubuce a cikin ta cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to haka ne ya zama sunna ta annabawa kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan za a fara rubutu a samu albarkar content din da albarkar result din shine ayi bismillah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda wasiƙar da zai rubuta wanda ba musulmi bane sai ya rubuta bismillah shi yasa wasiƙun da ya rinka rubutawa zuwa kasashe na kiran shugabannin su zuwa musulunci duk da cewa ba musulmi bane kaman wasiƙar sa zuwa Hiraqul Azim Rum da sauransu zaka ga ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila fula daga muhammadu manzan Allah zuwa wani to tunda ya fara da bismillah ya nuna cewa idan kai ma zaka rubuta to koda wanda zaka rubuta wa ba musulmi bane ka sa bismillah saboda kai kake neman albarka shi kuma albarkar tana iya shafar sa ta inda Allah ya ga dama idan ma ba za ta shafe shi ba wannan aikin Allah ne kai dai naka kai ka nemi albarka wannan shi yasa kaji hadisin da muka faɗa na Abu Sa'id ya karanta alqur'ani yayin ruqiya da ita ga wanda ba musulmi ba wanda shi yasa malamai suka ce idan aka kawo wanda ba musulmi ba kuma yana da ciwo kaga zaka masa magani ya halatta ka karanta masa qur'ani ya halatta ai masa ruqiya kamar yadda wannan ya karanta alqur'ani ma wanda ba musulmi ba saboda kai bukatar ka ita ce amfanin ya same shi koda ba musulmi bane kuma wannan amfanin yana iya samun sa to amma inda mas'alar take ita ce karka je ka debo ta kace ni na fada ka zo zana waye sai ka sa bismillah ko ka zo rubuta jarabawarka a jami'a kawai sai ka danna bismillah wannan in ka je ka samu matsala da examinan ka wannan ba ni na gaya maka ba sai ya zama da hikima ka san a ina ne inda zaka rubuta kuma kai kake da sulta da kuma inda zaka rubuta wanda kai ma kana nema ne a baka to in ka san da cewa zai ja maka matsala to bismillah ba za ta jawo rigima ba ballan kana ta jawo wani matsala ita bismillah albarka take jawowa duk wanda ya san in yayi bismillah a wani wuri bismillah za ta ja masa matsala to ba a saukar da bismillah don ta kawo matsala wani ba ina fata an fahimta saboda wani yana iya yaudarar kansa an ce wai wani alagafar ta mala wai da aka zo yin jarabawa ya kasa tuna komi kawai sai yi bismillah sai ya tura paper shine wai da aka je shi examiner da ya zo ya gani sai ya sa question mark guda biyu shi bai gane wannan ba da aka wa moderator ya ga haka guda biyu sai ya ɗauka 7-7 ne kaga ya zama 7-7 kaga ya ci A kenan sai aka yi recording a kan A saboda albarkar bismillah ni ba zan faɗi wannan ba yawa don ko a fefa ta ne na yi tambaya ta turo mun bismillah zalla za mu gamu da kai wuri na uku shine idan mutum zai yi ibada ai kun san in ka tashi yin ibada za ka yi tsarki za ka yi alola wajen yin tsarki ana shiga banɗaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banɗaki zai shiga fa kaga wurin kazanta ne amma da sunan Allah ake shiga haka ya tabbata cikin hadisin Anas cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al khala qala bismillah allahumma inni a'udhu bika min al khubuth wal khaba'ith wuri na biyar shine in ka fito in ka zo zaka yi alola shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya koyar ana yin bismillah kuma shi ma yana yi kamar da hadisin Abu Huraira wanda Albani ya inganta shi a cikin Al-Jami'u Saghir ya ce la wudu liman lam yadhkur isma Allah alayhi duk wanda ya alola ba sunan Allah to alolarsa ba ta yi ba wannan yana cikin dalilan da yasa wasu malamai suke gani bismillah tana cikin farillan alola to amma wasu kuma suna ganin ma'anar la wudu kamil babu alola cikakke tunda ba a fara da sunan Allah ba amma kuma nafiyul kamal ne ba nafiyul siha ba wuri na shidda shine idan mutum ya zo cin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa Umar ibnu Abi Salama ya ce sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ya kai yaro in ka zo cin abinci ka ce bismillah kuma ka ci gabanka kuma ka ci da hannun damanka wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma ingantaccen hadisi nana na Aisha idan ka zo cin abinci ka ce bismillahi kafin loman farko yace idan ka manta sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirih idan baka yi a loman farko ba don ka je na gaba sawa'un na biyu ko na 19 sai ka ce bismillahi fi awwalihi wa akhirih wuri na 7 shine in ka gama ka zo zaka shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisin Abu Humayd wanda yake cikin sahihu Muslim ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shiga masallaci yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwab rahmatik wuri na 8 shine idan ka zo fita daga masallacin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadli wuri na 9 shine idan mutum ya zo shiga gida hadisin abu malik al-ash'ari abu malik al-ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce bismillah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna sannan idan an zo fita daga gida shi ma da sunan Allah wannan shine wuri na 10 hadisin Anas dan Malik wanda yake cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo fita daga gida yakan ce bismillah tawakkaltu ala allah ولا حول ولا قوة إلا بالله ورينا قوم شاقيا شنو إدم متم زي سا تفافي هو زي تشري تفافي حديث أنس بن مالك من زعم الله صلى الله عليه وسلم يكن شي بسم الله الذي لا إله إلا هو ورينا قوم شابيو شنو إدم متم زي هو أبن هوا حديث علي بن أبي طالب الله يقاري يرداغ ريشي wanda yake cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai hawa abun hawa yakan ce bismillah walhamdulillah subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun to kafin ka karanta wannan addu'ar sai ka ce bismillah walhamdulillah kafin ka ce subhanalladhi sakhkhara lana hadha wuri na 13 shine idan kana tafiya da abun hawan sai abun hawan ya baci idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya akan doki ko akan raƙumi sai ya zama yana so ya yi tutsu ko ya gaji ko yana so ya yi gardama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ce bismillah an fahimta ya rinka ce bismillah kamar yadda Allah ya koya wa annabi Nuhu ya rinka cewa bismillahi majriha wa mursaha kaga a wajen tafiya ne da kwana da kuma in ana so ta ƙara gudu to kai ma in kana tafiya da abun hawa sai ka ji abun yana dan baka haka haka ka kira sunan Allah anan ina so in ga muku wata latifa mutane da yawa sukan kasa samun cin gara basar wata addu'a idan aka bada ita wanda lakanin ta na gaske ne ko daga alqur'ani ko daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai gabata musu ba ina sake jaddada wannan na sha gaya mu mutane abubuwan da suke hana kai kuma bai yi ba abubuwa guda uku ne abu na farko shine rashin yaqini kuma shine yake damun mutane da yawa ina rantse muku da Allah wanda raina yake hannunsa rashin yaqini shine yake hana mutane da yawa cin gajiyar addu'a wato ana so idan za ka roki Allah wani abu kai a zuciyarka cewa da gaske fa Allah zai yi kuma sai yayi amma idan kai barin gwada to Allah ba a gwada shi ina fata kuna fahimta akwai wani dan abin da aka yi ta yadawa wanda kwanakin baya na fada a Niger na abin da Ibnul Qayyim ya fada akan mace idan tana naƙuda a rubuta mata akan ganye ko farkon suratu al-inshiqaq idan sama'un shaqqat ko kuma ƙarshen suratul hashr a bata za ta haihu duk yadda aikwace gardama. To, jarraba wannan tare da yaƙini shi ne zai sa mutum ya samu nasara, amma ba wa bari gwada da shi yana yi ko baya yi ba zai yi ba. Shi ne wata likita ta kira ni shekaran jiya nan ta ce, wallahi malam, ita gynecologist ce. So ranar ita ba ta duty, sai aka ce ga wata nan abu ya rikice. Ta kasa haihuwa, kuma ana shirye-shiryen kai ta CS, kuma in har ƴan uwan kuma ba su da kuɗin da za su iya ɗaukar nauyin ICS. So da haka an yi inducing ɗinta, an yi duk abin da za a yi ta kasa haihuwa. Aka ce za a yi CS, suka ce wallahi su ba su da kuɗi. To kafin kai shirye-shirye kai za ka ɗauki nauyin kai likita. Shi ne sai ta ce, to ga wani abu mai sauƙin ku gwada mana. Ai na ji wanda ya ce kaza. Su ba su da daman ma da za su iya rubuta, ta ce ku karanta mata ƙarshen suratul hashir aya uku nan. Shi ne ta kira ni ta ce wallahi malam abun mamaki, yanzu na gaya musu, kuma yanzu aka gaya mu wai ta haihu. Ana karantawa aka bata ta sha da ƙyar ma ta ɗan kurɓa tunda tana cikin faraman halin naƙuda, kawai sai yaro ya fito abinta. Ya ji sunan Allah. Sau da haka abu na farko da yake hana da a wurin mutane da yawa su ci gajiyar irin wannan abun da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rashin yaƙini. Abu na biyu shine kaje ka ɓaro wani abun da kuna da matsala da Ubangiji. To in kuna da matsala da shi ta yaya zai karɓi addu'arka? Inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Kai ya ce kai kaza ka ki, kai kuma yau ka zo ka ce kai a baka, ya zai baka? Kuna fahimta? Musamman kuma ya zama kana da matsala da shi akan cikinka, ya cika da haram, ka sa haram, kana zaune a gidan haram, kana cikin motar haram, yanzu ma kana so ka rubuta haram, kuma kana addu'a wai Allah ya sa ka samu. Ai wanda duk zai maka wannan wauta ne, Allah kuma yana da wauta ne? Ba yadda za a yi, ya ce baya son kaza ka yi, kuma yanzu ma kana son wani abun da baya so ne, kuma kai ta roƙonsa shi kuma ya baka. Ai ba zai yi haka ba, sai dai kawai in istidraji. Sannan abu na uku shine idan kaga ka roƙi duk sun cika, to akwai ta ƙaddarar da tafi ƙarfin wannan. To shi kuma nan Allah maɗaukakin sarki addu'a tana sa ya canza ƙaddara, amma sai ya ga dama. Yanzu Allah gaba ta malam, sai ka zo ka ce in yi maka addu'a ka warke, kai kuma Allah ya ƙaddara wannan ciwon shine na ajali, akwai addu'an da zan maka ka warke ne? Ai babu. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin cutarsa ta ajali, Nana Aisha ta ce yayi ta karanta kul huwallahu qul uzanna, shi ya karanta da yazo ba zai iya ba sai ita ta karanta masa, shafa masa, ya hana shi barin duniya, ya sa ya warke gaba daya, ba zai warke ba. Amma akwai albarkar shi kuma nan sai a samu ladar karantawa. Don haka akwai ciwon da kaddara ta sa wannan ciwon ba za a warke ba. To waɗannan abubuwa guda uku su ne kadai za su iya sawa idan an karanta ba za a karɓa ba. Amma shi wannan na ƙarshen shi ba a karɓa ba ne fa, akwai abin da za a maka ne wanda ya fi ƙarfin lafiya, sai a jira ka sai ka je lahira ka je ka karɓa. Ina fata an gane. Shi yasa matan nan da ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciwon farfadiya, a roƙa mata Allah ta warke. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ki bari a baki aljanna, ashe ƙaddara Allah ta rubuta wannan matan ba mai warkewa ba ce, wannan ciwon shine ajalinta. Sai ta fahimci haka, sai ta ce a bar mata a bata aljanna, amma a roƙa mata Allah kada ta rika tsiraici, amma ciwon ya ci gaba. Shi kuma haka aka yi, ta ci gaba da ciwonta har zuwa ƙarshen rayuwarta, kuma tana da aljannan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To da warkewa da aljanna wanne ya fi maka? Saboda haka kar ka yi baƙin ciki wai ka roƙa ba a baka ba, a'a an baka amma ta inda kai kuma ya fi maka. Ina fata ana fahimta. To wuri na gaba inda ake yin bismillah shine kamar yadda nace, idan abun hawa yana maka ba daidai ba kai ta karanta bismillah. Amma yadda nace muku, abun da zai sa abun ya aiki indai ba akwai kaddara, ko kuma indai ba akwai kaddara ba da tafi karfin wannan, kuma ba akwai wani abu na mani wanda Allah ya hana ba, to shine kawai idan baka yi da yaqini ba. Sannan wuri na gaba shine idan zaka yi bacci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai yi bacci kamar yadda hadisin Huzaifa yace, yana cewa bismikallahumma, kaga wannan ai bismillahi, bismikallahumma amutu wa ahya zuwa ƙarshe. Wuri na 15 shine idan mutum zai kusanci iyali, nan kan nasan kowa ma ya iya, bismillahi allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana har gauraye ma kai ma na san ka yi wannan addu'a wuri na 17 wuri na 16 shine a cikin azkarus sabahi wal masa saboda mutum ya zama ya wayi gari da sunan Allah ya wuni kuma da sunan Allah shine wannan addu'a ta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim duk wani abin da kasan zai iya cutar da dan adam idan dai mutum ya karanta wannan sau uku ba zai cutar da shi ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sau uku bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay ina farawa da sunan Allah ko ina jingina al'amari na ga sunan Allah ko ina bada lamunin rayuwata da gangan jikina ga sunan Allah wanda in dai akwai sunan Allah ba abin da yake cutar kuma Allah shine mai ji kuma shine masani ya ji abin da nace kuma ya san bukatuna to wannan in ka fada sau uku ba abin da zai cutar da kai a wunin in ka fada saboda da yamma ba abin da zai cutar da kai har gari ya waye yaqini shi zai jawo wannan ya maka aiki wuri na 17 shine idan zaka yi wa kanka ruqiya idan kana da ciwo da zaka karanta wa kanka wani abu don ka nemi magani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan koya wa mutane idan mutum bai da lafiya ya dora hannunsa inda yake masa ciwo sannan yace bismillahi sau uku sannan yace a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadith sau bakwai wuri na 18 shine idan zaka yi ruqiya wa wani wannan idan zaka yi wa kanka ne idan zaka yi wa wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cuta inji Abu Sa'id al-Khudri cutar sihiri da aka yi masa kamar da yake cikin sahihu Muslim mala'ika Jibril ne yazo masa ruqiya da yazo sai yace bismillah arqika wallahu yashfika min kulli shay'in yu'zika wa min sharri kulli nafsin aw 'aini hasidin Allahu yashfika to sai da ya fara da bismillah arqika saka kai ma idan kazo zaka yi wa wani ruqiya ko ka masa tofi ka fara da bismillah musamman kuma in zaka yi wannan addu'ar bismillah arqika sannan ya tabbata cikin hadisin nana Aisha yana cikin sahih al-Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ko shi kansa ko in an ka masa mutum marar lafiya yana da wani wuri da yake masa ciwo musamman ciwo ba irin na zazzabi ba ciwo irin na radadi kama a ce karaya ko ciwon ido ciwo dai na zafi na radadin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sai ka wato da siyawu a harsh a wannan ya tsattaka ta dama a ya tsattaka ta wanda ake ce mata manuniya sai ka sa yawu ka dangwala sai ka tsora a ƙasa kuna fahimta idan ka daga ƙasar sai ka tsora a wurin da yake ciwo sai ka ce bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina ana yin haka mutum zai warke in Allah ya yarda wannan idan aka kawo mutum bai da lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa haka ina fata an fahimta kar ku manta da wannan hadisi ne yana cikin Bukhari idan aka dora aka daniyahu sai a dora a ƙasa sai a daga da ƙasar sai a dora a wurin da yake ciwo sai a faɗi wannan bismillah turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idni rabbina sannan wuri na 19 na kusa da ƙarshe shine idan za a yi yanka fa kulu mimma dhukirasmullahi alayhi sannan wuri na ƙarshe shine idan mutum ya mutu za a sa shi a cikin kabari kaga bismillah ta fito da kai randa za a haife ka kuma bismillah za ta maka rakiya har cikin kabarin ka hadisi ya tabbata daga Abdullah ibn Umar Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza wada'tum mautakum fi quburikum idan za ku sanya mamaci a cikin kabari to ku ce bismillah wa ala millati muhammad bismillah wa ala millati rasulillah a fada da sunan Allah a ce bismillah da sunan Allah za mu ajiye shi kuma za mu ajiye shi akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ɗan waɗannan fa'idoji Allah ubangiji ya amfanar da mu da su Allah ya ba mu albarkar bismillah Allah ubangiji kuma ya sa ta amfane mu duniya da lahira a cikin addini da harkokin rayuwa. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام.